yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah, tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da alayensa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama. ‘Yan uwa musulmi, samun gyara a cikin al’umma wani abu ne da yake sanya alkhairi ya yawaita a cikin wannan al’umma. Samun masu gyara a cikin al’umma, masu kawar da dukkan wata ɓarna, masu faɗa da ita, wannan shi yake sa kowace al’umma ta samu alkhairi mai yawa a cikinta, kuma shi yake sa wannan al’umma ta samu gindin zama a bayan ƙasa. Babu wata al’umma da ta taɓa samun cigaba, cigaba na gasken gaske, cigaba na haƙiƙa, ta yi rayuwa cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, sai sanda ya zanto akwai masu ainihin gyara, masu gyara abin da aka ɓata a cikin wannan al’umma. Allah subhanahu wa ta’ala ya nuna mana cewa inda masu gyara yake nan alkhairi yake. Allah subhanahu wa ta’ala yana cewa babu alkhairi a yawa-yawancin ganawarsu, sai dai ganawar da za su yi umarni da kyakkyawan abu, ko za su yi sadaka, ko su yi umarni da kyakkyawan abu, ko kuma gyara a tsakankanin mutane. Waɗannan abubuwa uku da Allah subhanahu wa ta’ala ya ambata a cikin wannan ayar, za mu ga dukkansu wasu abubuwa ne da suke da alaƙa da gyara, mutanen da za su zanto masu ɗaukar dukiyarsu su bayar don Allah, domin taimakawa mabuƙata, domin ciyar da addininsu gaba, waɗannan mutane ne masu son gyara a cikin al’umma. Haka nan mutanen da za su kasance masu umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna, waɗannan mutane ne masu son gyara a cikin al’umma. Sannan Allah ya ce au islahun bainan nas, au islahin bainan nas, wannan dan ya nuna maka duka abubuwan da aka ambata a baya suna iya shiga ƙarƙashin islahin bainan nas, sannan kuma da wasu hanyoyin gyara ɗin daban da ba a ambata ba. Hakanan Allah subhanahu wa ta’ala ya nuna cewa tuba ba zai yiwu ba, sawa'un ga mutum ɗaya ne ko ga mutane da yawa ko ga al’umma, har sai sun haɗa tuban nan nasu da gyara, ma'ana sun gyara abin da suka ɓata lokacin da suke cikin laifuffuka, sai sun haɗa gyara tare da wannan tuban, ba kawai su tuba ba, amma abin da suka kawo na ɓarna su bashi ya ci gaba da yaɗuwa. Dole sai sun fito sun nuna wa mutane abin da a baya suka yi ba shi da kyau, sun jawo mutane zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya. A wurare daban-daban Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa batun tuba da harkar gyara, ce illal ladzina tabu wa aslahu, sai ga waɗanda suka tuba kuma suka gyara. Ashe kaga tuba ba zai cika ba sai tare da gyara, mutum ya gyara abin da ya ɓata. Hakanan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa dukkanin sanda aka ya kasance akwai masu gyara cikin al'umma, to Allah baya tozarta aikin waɗannan mutane, baya tozarta ladansu. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa allazina yumassikuna bil kitab wa aqamu ssalata inna la nudhi'u ajra al muslihin, wanda duk suka riƙe alqur'ani kankam wajen aiki, karanta shi da fahimta sa da aiki da shi, suka tsayar da sallah, to mu fa, in ji Allah subhanahu wa ta'ala, lalle mu ba ma lalata, ba ma tozarta wato aikin, ba ma tozarta ladan masu ƙoƙarin kawo gyara. Hakanan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa babu yadda za a yi al'umma ta ci gaba da ɗorewa a matsayinta na al'umma, dole sai akwai masu gyara a cikinta. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun, Allah ba zai taɓa halaka wata alƙarya saboda zalunci ta ba, matuƙar dai ahliha muslihun, mutanen ciki suna ƙoƙarin gyara. Sauraka samuwar masu gyara a cikin al'umma, waɗanda za su samu goyon baya, waɗanda za a sakan musu mara, za a bar su su yi aikinsu, to wannan yana zamowa kariya ce ga wannan al'umma daga halaka da lalacewa da taɓarɓarewa. Amma idan za a yaƙi masu ƙoƙarin kawo gyara, ko a nuna musu tsana, ko a riƙa tsangwamarsu, ko a riƙa takura su ana matsa musu, to wannan fa alama ce ta cewa wannan al'umma ba za ta je ko'ina ba, al'umma ce wacce za ta lalace, ta ɓalɓalce, ƙarshenta halaka. saboda haka gyara a cikin al'umma wani abu ne wanda shi ne sinadarin ɗaukakan kowace al'umma. Da zama wani abu ita kanta ta rayu cikin aminci da kwanciyar hankali da walwala. Amma da tarar aka rasa masu ƙoƙarin gyarawa, to wannan al'ummar babu inda za ta je. Gyara shi ne abin da ya lalace, ya samu tangarɗa, a dawo da shi zuwa ga yanayinsa mai kyau. Wanda shi ake cewa al-islah. Muna da as-salah, muna da al-islah. Al-as-salah mutum ya zanto a karan kansa mutumin kirki, a karan kansa ya zanto mai imani da Allah da manzanninsa da dukkan shika-shikan imani, mai tsayar da sallah, mai riƙon addini, mai gaskiya, mai amana, mai zaman lafiya. Wannan shine as-salih, mutumin kirki. Al-muslih kuma shine mutumin kirki ko mai kokarin mayar da wasu ma su zama mutanen kirki. Saboda haka kaga ashe dukkan wanda yake mai gyara, mai kawo kokarin kawo gyara, dole sai ya kasance mutumin kirki ne a karan kansa. Wannan kirkin nasa ke kokari ya ga wasu ma sun sinfantu da shi. Amma ba dukkan mutumin kirki ne yake zama mai kawo gyara ba. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala yana kare al'umma idan akwai masu kawo gyara a cikinta, ba idan akwai mutanen kirki a cikinta ba. Idan ya zanto mutanen kirkin da suke cikinta sun shantake a iyakaran kansu suna kirki, amma ba za su kirawo mutane zuwa ga daidai ba, ba za su hana mummunan abu, ba za su yi umarni da kyakkyawa ba, to wannan idan barna ta yi yawa, Allah ya aiko azabarsa gaba ɗaya za ta hada da su, gaba ɗaya za ta hada da su. Aisha ko Ummu Salama tana tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam, anuhlaqu wa fina salihun, anuhlaqu wa fina salihun, a halaka mu alhalin a cikin mu akwai mutanen kirki? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ita ƙwarai kuwa idan na banza suka yi yawa. Yayin da na banza suka yi yawa, to koda akwai mutanen kirki, in Allah ya tashi kawo halakar azabarsa, to ba za ta rabe ba tsakanin wannan da wancan, kowa za ta safe shi. Saboda haka dole ne a samu mutane waɗanda suke masu kawo gyara a cikin al'umma. Gyara yana da fage daban-daban wanda yake al'umma take da buƙatarsa, amma mafi mahimmanci shine gyaran aƙida. Gyarawa mutane ƙudurinsu tsakaninsu da Allah subhanahu wata'ala, da ƙoƙarin yaƙar dukkan wasu aƙidu waɗanda suka ci karo da aƙidar annabawan Allah da aƙidar manzannin Allah. Dole ne a samu waɗanda za su tsaya kai da fata su ga cewa sun gyara wa mutane aƙidarsu. Wannan kuma yana da dalilai masu yawa da za su sa haka. Daga cikin dalilan da za su sa haka kasancewar ita aƙida ita ce ƙololuwa, ita ce asasi, ita ce ginshiki akan ta ake gina kowane irin aiki mai kyau. Duk wani aiki, duk yadda ya kai ga kyau da nagarta, matuƙar ba a gina shi akan kyakkyawar aƙida ba, ba zai samu karɓuwa gurin Allah ba. Mutumin da ya rayu baya da aƙida mai kyau, ko ya rayu kafiri, to koda ya yi aiki saboda rashin imaninsa da Allah da manzanninsa, da ranar lahira aƙidarsa ba za ta, aikinsa ba zai karɓu ba, koda kuwa mai kyau ne. Ayoyi da yawa a cikin Alƙur'ani sun nuna wannan. Daga ciki akwai faɗar Allah subhanahu wata'ala, cewa man yartadi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wanda duk ya yarda daga cikinku ya bar addininsa, wato ana nufin musulunci, wanda duk ya yarda ban musulunci, Allah ce to waɗannan su ne ayyukansu suka rushe. Dusan da aka faɗi rushewar ayyuka, ana nufin ayyuka na ƙwarai, tunda aikin banza wannan daman a rusasshe ne. Ana nufin aiki na ƙwarai, sada zumunci, taimakawa maraya, miskini, gaskiya da sauransu. Allah ce in matuƙar mutum ya yarda ya bar addininsa, ya bar musulunci, Allah ce to ayyukansu masu kyau sun rushe a duniya da lahira. Kuma waɗannan su ne 'yan wuta masu zama a cikinta har abada. Hakanan Ubangiji subhanahu wata'ala yake gayawa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama don ya zama gargaɗi ga al'ummarsa. Ya ce haƙiƙa an yi maka wahayi, kuma an yi ma waɗanda suka gabace ka wahayi cewa lallai tabbas idan za su yi shirka, za ka yi shirka, to lalle aikinka zai rushe kuma ka kasance cikin hasararru ranar gobe kiyama. Idan Allah zai gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan magana, wane ne kuma zai kubuta idan ya je wa Allah subhanahu wataala da shirka, ashe kaga gyaran aqida ya zama dole. Haka nan Allah subhanahu wataala ya zana annabawa 18 a cikin suratul an'am. Allah subhanahu wataala da karshe yake cewa zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi, wannan fashiriyar Allah ce da yake shiryar da wanda ya ga dama daga cikin bayansa. Walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, da fa za su yi shirka su waɗannan annabawa, to da abinda suka kasance suna aikatawa duka ya rushe. Saboda ashe dole ne a gyara aqida. Allah subhanahu wataala yana cewa waɗanda suka kafirta ayyukansu kasarabin biqi'a, kamar kawalwal ne ya ce a wani guri mai faƙo, wanda mai jin ƙishi zai riƙa hangota daga nesa ya zacin ruwa ne har sai ya zo ya samu babu komai fayau. Wato haka za su yi ta aiki a duniya suna zaton abin kirki suke yi, su ne taimakon marayu amma babu kyakkyawar aqida, su ne taimakon gajiyayyu, su ne kai tallafi nan da can, suna zaton abin da suke yi mai kyau ne za su samu sakamakonsa. Allah ce sai sun zo ranar gobe kiyama su samu ba komai, kamar wanda mai gano kawalwal ne ya daga nesa, in ya gano ruwa zai zaci cewa, zai gano ta zai zaci cewa ruwa ne, sai ya zo ya samu babu komai. A nan kuma za su haɗu da Ubangijinsu kuma ya cika musu hisabinsa. Allah mai gaggawar hisabi ne. Haka nan a wani guri Allah subhanahu wataala yake cewa waɗanda suka kafir, misalin waɗanda suka kafirce wa Ubangijinsu, ayyukansu kamar toka ce wacce iska mai ƙarfi ta taso. Tokar da iska mai ƙarfi ta taso a kanta, akwai abin da za ta bari. La yaqdiruna mimma kasabu ala shay, ba za su iya samun sakamakon duk abin da suka aikata ba. Allah subhanahu wataala ya ce lalle Allah subhanahu zalika huwa dhalalul ba'id, wannan shine bata mai nisa. Haka nan Ubangiji subhanahu wataala ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura, muka nufi ayyukan da suka yi kowanne aiki muka sanya shi kura a badaidaitawa. Hadisi ya tabbata a cikin sahih Muslim daga Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu, ke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah ba zai zalunci bawansa mumini da wani abu ba, idan ya yi aiki mai kyau a nan duniya to Ubangiji subhanahu wataala zai saka masa a nan duniya kuma ya saka masa a lahira. Amma kafiri idan ya yi kyakkyawar aiki a nan duniya sai Allah ya ciyar da shi a nan duniya, shi ne sakamakonsa na duniya, sannan a lahira ba shi da komai. Ashe kaga kyakkyawan aiki dole ya zanto an gina shi akan aqida mai kyau. Haka nan hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari da Muslim, hadisin Aisha radhiyallahu ta'ala anha da take fadar wani bawan Allah a zamanin jahiliya da ya shahara da karamci da taimakawa marayu da gajiyayyu da karbar bakuncin baki daga ko ina, gidansa kowane lokaci cike yake da baki, girki ake kabaki daban-daban ana bawa masu bukata, ya sada zumunci ya taimaka ma bukata. Aisha radiyallahu ta'ala anha take tunawa annabi sallallahu alaihi wasallama, annabi sallallahu alaihi wasallama ya san shi, take cewa da shi Abdullah ibn Jud'an mutum ne da ka sani mai raya mai sada zumunci mai taimaka ma bukata, shin wannan zai amfane shi ranar gobe kiyama? Annabi ya ce ya Aisha la, ba zai amfane shi ba, saboda bai taba daga hannu ya ce ya Ubangiji ka gafarta min laifuka na ranar alkiyama, ma'ana bai imani da ranar lahira ba. Shi kaga aqida kyakkyawa dole ne a yi kula da ita, domin a kanta ne ake gina dukkan wasu ayyuka. Da haka dole ne masu gyara su ba da himma wajen gyara wa mutane aqidarsu. Haka nan abu na biyu, aqida ita ce abinda annabawa suka kira dukkan al'ummansu a kanta. Dukkan wani annabi da Allah ya aiko, wani manzo da Allah ya aiko, abinda yake kiran mutanensa a kai da farko shine su bauta wa Allah, shi kadai ba su da abin bauta da gaskiya sai shi. Allah yana cewa hakika mun aika wa kowace al'umma da manzo cewa ku bauta wa Allah kuma ku nisanci abinda ake bauta ba Allah ba. Haka nan Ubangiji subhanahu wataala ya ambaci a cikin suratul a'raf, Allah subhanahu wataala ya ambaci annabi Nuhu, ya ambaci annabi Hudu da annabi Salihu da annabi Shu'aib, yake gaya mana kowanensu yana cewa ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku da wani abin bauta da gaskiya sai shi. Haka nan Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa Allah subhanahu wataala ya ce ma arsalna min qablika min rasulin, babu wani manzo da muka aiko gabaninka face muna masa wahayi cewa babu abun bauta da gaskiya sai ni, don haka ku bauta mu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Huraira, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mu annabawa ne, mu annabawa kamar ɗan uba muke, iyayenmu daban-daban, iyayenmu mata daban-daban, amma addininmu ɗaya. Yana nufin abinda gaba ɗaya suka yi kira zuwa gare shi shine tauhidi. Sana abu na uku da yake nuna maka mahimmancin tauhidi, shi tauhidi shine wato aqida mai kyau, ita ce take tsara jinin mutum, take tsara ainihin dukiyarsa. Allah subhanahu wataala ya ambaci mushrikai da ake yaki da su, annabi yake yaki da su, yace da shi fa in tabu wa aqamus salata wa atu zakata fa khallu sabilahum, in suka tuba suka bada zakka, suka tsaya sallah suka bada zakka, to ka kyale su. Ma'ana yaki ya zo karshe, matukar dai suka tsaya da sallah suka tuba suka bar shirka suka tsaya da sallah suka bada zakka. Haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa an umarce ni in yaki mutane, ma'ana mutanen da suke yakata. Umirtu an uqatila an-nas ay alladhina yuqatilunani, mutanen da suke yakata an umarce su in ci gaba da yakar su har sai sun yi shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah, sun shaida ni manzon Allah ne, Allah subhanahu wataala ya aiko ni, sun tsaye da sallah sun bada zakka. In suka yi haka to sun tsare rayukan, sun tsare jinanansu, sun tsare kuma dukiyoyinsu da gare ni, sai dai da haƙƙin musulunci, kuma hisabinsu yana ga Allah subhanahu wataala. Haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kamar yadda yazo cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud, manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa jinin mutum musulmi da yake shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah. Ya shaida annabi sallallahu alaihi wasallam manzansa ne baya halatta sai da ɗayan abu uku, ya kasance wato wanda ya taba aure ne, ko yana da aure yayi zina, to wannan za a yi masa rajum, ko kuma wanda ya kashe shi ma za a kashe shi, ya kashe rai ba bisa haƙi ba za a kashe shi, sai kuma wanda ya rinde bar addininsa ya bar al'ummarsa ta musulmi, to shi ma wannan hukuncinsa hukuncin kisa ne. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa barin addini, addini shi yake tsare jinin mutum da dukiyarsa. Haka ne yana daga cikin abin da yake nuna maka muhimmancin gyara a cikin sha'anin aqida. Wato aqida ainihin ita ce take samarwa da mutane zaman lafiya. Zanto mutane aqidarsu tana da kyau, sun san Allah, sun san manzo sallallahu alaihi wasallama, suna kiyaye dokokinsu, to wannan shi zai sa a samu zaman lafiya. Allah zai kawo zaman lafiya cikin al'umma. Amma matukar al'umma ta lalace, aqidunsu suka lalace, ya zama shirka da yan bori da matsafa, su suke ta cin karansu ba babbaka, to babu shakka wannan al'umma ba ta samu zaman lafiya ba. Allah subhanahu wataala yayi alkawari ga mu'mine wanda suka yi imani, suka yi aiki na kwarai, cewa Ubangiji zai ba su khalifanci a bayan ƙasa, zai kafa musu addininsu da ya zaba musu, sannan kuma zai canza musu daga tsoro zuwa ainihin aminci. Haka nan Ubangiji subhanahu wataala yana cewa fa ayyul fariqain ahqqu bil amn, tsakanin mu musulmi da ku kafirai waye yafi cancanta ya zauna lafiya. Allah ya bada ansa alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulm, wanda suka yi imani ba su gaura imaninsu da zalunci ba, wato shirka. Ulaika lahumul amn, wadannan suke da aminci, suke da kwanciyar hankali. Saboda haka dole ne sai an tsaida aqida, an gyara ta, to sannan za a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin ƙasa. Sannan kyakkyawar aqida ita ce take ainihin hada kan al'umma, su zama abu daya, su zama tsuntsiya madaurin ki daya. Amma in ya zanto aqidunsu sun lalace, kowa yana da tashi aqidar da ta sha bamban dan uwansa, sannan shirka ta yi yawa, tsafe-tsafe suka yi yawa a cikin al'umma, to babu yadda za a samu haɗin kai. Allah subhanahu wataala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa, ya gaya wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran al'ummar larabawa, cewa ku tuna ni'imar Allah da ya yi muku lokacin da kuke gaba da juna. Fa allafa baina qulubikum, amma sai Allah ya zo ya haɗa tsakanin zukatanku, kuka wayi gari ƴan uwan juna saboda ni'imar musulunci. Haka nan Ubangiji subhanahu wataala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin, shi ya karfafe ka da nasararsa da mu'minai, sannan ya hada tsakanin zukatansu. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, da zaka kashe dukiyar duniya gaba ɗaya ba zaka hada tsakanin zukatansu ba, amma Allah ya hada tsakanin zukatansu domin Allah subhanahu wataala gagarawa, daune mai hikima. Ashe kaga dole sai da kyakkyawar aqida ake samu haɗin kai, wanda yake nuna cewa mafi girman fage da ya kamata masu gyara su ba da himma a kansa shine gyaran aqidun al'umma. Akwai sauran fagage da ya wajaba masu gyara su lura da su, wanda insha Allah a hudubobin mu na gaba za mu yi tsokaci a kansu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya a kasan mu, fitintunu da suka addabe mu Allah ya kawo mana saukin su. Allah ya yi mana, Allah ya dawo da zukatan mu zuwa ga gare shi, Allah ya dawo da zukatan mu zuwa ga musulunci na kwarai. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya iya mana abin da ya fi karfin mu, Allah ya iya mana abin da ya fi karfin mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya tausayi da rahama da jin kai a zukatan shugabannin mu, ya sa musu tsoron haduwa da shi ranar gobe kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu hakuri da juriya, bisa yi musu biyayya akan abin da bai saba wa Allah ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu damana mai albarka, Allah ya ba mu damana mai albarka. Allah ya shayar da kasa, ya ciyar da ainihin mabukata. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu damanar da babu ruso a cikinta, babu mace mace. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu arziki mai amfani. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.